is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmad Kabara da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau 30 ga watan Disamba na shekarar 2015 a shirin namu na yanzu za ku ji batutuwan da shugaba Muhammadu Buhari ya tattauna a kai da ƴan jarida a wata ganawa ta musamman da suka yi da maraicen yau din nan muna kuma dauke da rahoto akan cire tallafin man fetur da kuma rage farashin man fetur da ake ta cece ku ce akai yau muna son jin ra'ayinku akan batun cire shi wannan tallafin na man fetur wanda ake cece ku ce akai kuma lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655 za kuma ku shakata da waka daga maragayi Dr. Mamman Shata amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni
Jama'a assalamu alaikum da fatan mun shiga daren lafiya. Ga kuma cikakkun labarai. An bude rumfunan zabe a yau Laraba a kasar Afirka ta Tsakiya da nufin fara zaben da aka dade ana ta faman jiran sa ganin cewa ana sa ran zaben zai iya zama wata sila da zai kauda rikicin da ke tsakanin Kirista da Musulman kasar wanda aka fi shekaru uku ana ta fafatawa lokaci zuwa lokaci tun bayan juyin mulkin shekarar 2013. An dai samar da tsauraran matakan tsaro a zaben na shugaban kasa da ƴan majalisu wanda aka ƙara jan lokacin sa daga ranar Lahadin da ta gabata zuwa yau Larabar nan da ake yin sa don magance matsalolin da ka iya tasowa a cikin zaben. An jibge dakarun kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya kuma sojojin kasar guda 300 na cikin su don gadin Bujumbura babban birnin kasar. Haka kuma an baza ƴan sanda akalla 1,800 don sa ido a sassa daban-daban na cikin kasar. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon yayi kira ga masu ruwa da tsaki ga dukkanin bangarorin siyasar kasar da su hada hannu don yin zabe lami lafiya ba tare da tashin hankali ba. Zaben da akalla ake sa ran mutane miliyan 1,800 za su kada kuri'ar zaben shugaban kasa guda 1 tilo daga cikin akalla ƴan takara guda 30 na neman shugabancin kasar.
Kungiyar kasashen Afirka ta yi barazanar kakaba takunkumi ga kasar Burundi matakan bangarorin siyasar kasar suka kasa cimma damar zama teburin shawara a wata mai zuwa don gujewa ci gaban rikicin kasar. Shugaban kungiyar Nkosazana Lamane Zuma ta ce za a kakaba takunkumi ga duk bangaren da ya shiririta da maganar zaman tattaunawar zaman lafiya da ke tafe ciki kuwa har da bangaren soja da ka iya kai hari ko kin yarda su zauna a tattaunawar. An tsara wakilan gwamnati da dukkan bangarorin ƴan siyasa za su zauna a wannan tattaunawar a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2016 mai zuwa in Allah ya kai mu a garin Arusha ta ƙasar Tanzania. Sai dai a ranar Litinin din da ta gabata bangarorin gwamnati da na ƴan adawa sun nuna alamar ko wato kawo wa shirin tarnaki inda ita gwamnatin kasar ma ta ki amincewa da jibge dakarun kiyaye zaman lafiya na kungiyar ta kasashen Afirka.
To labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Cibiyar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane ƴan gudun hijira miliyan 1 ne suka kwarara zuwa tarayyar Turai tun daga farkon kamawar wannan shekara ta 2015 da take niyyar wucewa wanda kuma duk yawancinsu sun ninninka daga shekarar 2014 da ta gabata wanda yawansu a lokacin bai wuce guda 216 ba. A yau Laraba kwamishinar ƴan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce kaso 80 na ƴan gudun hijira sun kwarara cikin girkani wasu kuma masu yawa suka sauka a wani tsibiri da ake kira Base Boss. Kimanin mutane 800 ne suka fito daga Turkiya sauran kuma suka bullo ta kan ketaren tekun Mediterania daga kasar Libya zuwa Italia. Fiye da rabin jimillar yan gudun hijirar sun tserewa yaƙe-yaƙe ne daga kasashen su irin su Syria wanda kuma ciki akwai kaso kamar 21 daga kasar Afghanistan. Yawan waɗanda kuma suka mutu sakamakon ketarewa domin tserewa yaƙe-yaƙen ta kan tekun Mediterania sun kai akalla 3,735.
Daga ƙarshe jami'an sojin Iraki sun ce mayakan sa kai ƴan kabilan nan mabiya sunni suna taimakawa wajen kwace ikon garin Ramadi bayan da sojoji ke ci gaba da wartakar ƴan ISIS a mafiya yawan unguwannin da suka mamaye inda ƴan sunnan ma ke tsare da duk inda sojojin suka kwace yanzu haka. Kaɗan ne ya rage na Ramadi a hannun ƴan ISIS bayan ruwan wutar da sojojin Iraki ke yi musu tare da agajin rundunar taron dangin da Amurka ke jagoranta wadda suka tsananta wato suka tsananta ruwan wutar a makonnin da suka shude don sake kwace ginin gwamnati a garin na Ramadi. Prime Minister Iraki Haidar Abadi ya ziyarci garin a jiya Talata don ganewa idanansa. Kakakin rundunar taron dangin da Amurka ke wa jagoranta Colonel Steve Warren ya faɗa a jiya Talata cewa mayakan ISIS din da suka rage a garin ba su wuce 250 ba wanda a da sun kai 1,000. Ya ƙara da cewa tsakanin watanni 6 da suka wuce an samu kai hare-haren makami mai linzami ta sama akalla sau 600 a Ramadi. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu bude taskar rahotannin tamu da rahoto daga birnin tarayya Abuja. Amaraicen yau ne shugaba Muhammadu Buhari ya yi wata ganawa ta musamman da 'yan jarida kai tsaye inda ya yi bayani akan abubuwan da suka shafi tattalin arziki da tsaro da sauransu. Wakilin sashen Hausa Nasir Adamu El-Hikaya ya hada mana rahoto.
Abadi sai an kammala kwakwaran bincike kan arangamar sojoji da 'yan shia a Zaria wanda ya hada da rahoto daga gwamnatin jihar Kaduna. In ji shugaba Buhari a yayin amsa tambayoyi a taronsa na farko da ya gana da 'yan jarida kai tsaye tun hawansa mulki ranar 29 ga watan Mayu. Shugaba Buhari wanda ya dogo magana kan akasin na Zaria ya ce al'ummar yankin sun dade suna zaman kunci a sakamakon tare hanya da 'yan shi'a ke yi. Yana mai cewa sun aikata hakan zamanin mulkin Babangida da na marigayi Sani Abacha. Shugaba Buhari ya yi alwashin samar da ayyukan yi ta hanyar bunƙasa noma da haƙar ma'adinai. Da haka ya ce baya ga ilimi da tsaro noma ne ya fi samun kaso mai tsoka a kasafin kuɗin baɗi. Da aka tambaye shi me zai ce ne kan ƙin ba da kuɗaɗen waje da bankuna ke yi ko da daga ma'ajiyar mutum ta halal. Koko in an turo wa mutum kuɗaɗe daga wajen. Shugaba Buhari ya amsa a kaikace da nuna zai tambayi gwamnan babban banki Emefiele don yi masa ƙarin bayani, tamkarar bashi da cikakken bayani kan wannan. Cikin manyan sauye-sauye da shugaba Buhari ya kawo ya ce akwai asusun ajiya na bai ɗaya da ake ganin duk shige da ficen kuɗi, haka nan da rage ma'aikatu daga 42 zuwa 24.
All this infrastructure has been destroyed. Why? Why can't they even maintain what they inherited?
Buhari ya yi gugar zana ga gwamnatin Jonathan da gazaraye matatun man Najeriya guda hudu. Da haka ya ce cikin matakan gyara ne ma ya sanya shi soke kuɗin tallafi. A ɓangaren wutar lantarki shugaban ya ce tabbas za a yi ƙoƙarin daidaita harkar wutar lantarkin, inda hakan zai taimaki al'umma wajen raya tattalin arzikinsu. Da nuna nan ba da daɗewa ba za a fara amfani da samun wutar daga hasken rana. A ɓangaren sufuri shugaba Buhari ya ce yana tunanin za a sake gayyato 'yan ƙasar Sin domin gyara layukan dogo. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaishe da Nasiru Adamu El-Hikaya, ba za kuma mu yi nisa da kai ba sosai. Yayin da shekarar 2015 ta kawo gangara ana kuma shirye-shiryen shiga shekarar 2016, abubuwan da suka fi jan hankalin 'yan Najeriya su ne batun cire tallafin man fetur da ake ta cece ku ce a kai. To ko mene ne fa'idar cire wannan tallafin kuma ta yaya zai shafi tattalin arziki? Ga Nasiru Adamu El-Hikaya.
Janye tallafin man fetur a Najeriya da ya kai naira zambar miliyan 1000 ya jawo masu farin ciki na yi, masu dari-dari da matakin kuma na yi. Abun lura anan shine maimakon janye tallafin ya kawo karuwar farashin, gwamnati ma ta rage kudin litar ce daga naira 87 zuwa 85, kamar yadda karamin ministan man fetur Ibe Kachiko ya bayyana. Takidi kungiyar kwadugo NLC ta nuna dari-dari da lamarin, don da alamu a ganin ta hakan zai ba wa 'yan kasuwa sanya farashin da zai kai su ga cin riba ne kawai, ba tare da bin farashin gwamnati na naira 85 ba. Ga martanin jami'in kwadugo Comrade Nasiru Kabir.
Gwamnati a yanzu magana nake da kai ma muna kan tuntubanta, ta neme mu ko muna kan gaya mata kuma muna kan tuntuba ko muna gaya musu shawarwarin da abin da ya dace su yi. Amma wannan yunkuri da za a yi ba zai haifar da wadami ido ba. Shi dan kasuwa a koda yaushe zai je ne da dadin baki ya nuna wa gwamnati in ka ba mu dama ga yadda zamu yi, ga yadda zamu yi. Ai muna da PPRA wanda ake kira Price and Regulatory Agency. In gwamnati ta ce ɗan kasuwa je su yi abin da suka gada, to kaga kenan an nuna mana wayannan PPRA din ba su da wani amfani. Alhalin su ne aka ba su wato alhakin su je su daidaita wato harkokin man fetur din nan da kuma farashin sa. Bai kamata gwamnati ta sake fitowa kuma ta bayan fage ta ba wa mutane ta hannun dama ta karba ta hannun hagu ba.
Me mutane yake cewa ne kan wannan matakin? Tanko Ibnu Iya tsohon ma'aikacin gwamnati ne a nan Abuja.
Ita gwamnati kan bada wannan talabi ne saboda kyakkyawan manufa wanda inda za a bi zai kai ga talaka ya samu sassauci. Sukan boye man dan saboda a dan samu wani matsala wanda yake za su nuna alamin cewa ba a ba su talabi ba kaza kaza, wanda yake kuma koda an ba su din har yanzu wahalar nan da ake gudu ma talaka, shi talaka zai kasance a ciki. Saboda haka mu janye wannan talabi, muna marhaba buka da zuwan shi, kuma duk wani mai tunani zai so a yi wannan abu saboda ainihin talaka ya san ga halin da yake ciki.
Ya kike gani idan kungiyar kwadugo ta ce za ta kira yajin aiki a matsayinka na tsohon ma'aikaci, kada ga ma'aikata za su amsa?
A to ai ka san sha'anin rayuwar labor da yake a kodakon lokaci. A zaune da mutanen nan a fahimtar da su sun sani wani abu ne suke zato wanda yake ainihin an riga an shige wannan matsayin a Najeriya. Babu wani mai tunani wanda zai je shiga wannan ainihin harigido. Ana nima matalaka su labor din ba suna yi ba talaka suke wa aiki ba. To gashi ainihin an ce za a jin wani abu saboda jin daɗin talaka, to kuma yana suna ainihin bore a ciki. Wake nan suke wa boran. Za su bata lokacinsu ne wannan karma za a samu ainihin goyon bayan mutane ba, don saboda mutane sun fara fahimtar abin da ake ciki a ƙasar nan. Wannan gwamnati ta zo ne ta taimaka ma talaka. Labor idan ta yi wannan abu ina zaton za su zo suna da na sani, don ba za su taɓa zaton samun goyon bayan jama'a ba. In kana karanta jaridu, idan ka karanta ainihin rubuce-rubuce na mutane goma game da talabin mai, za ka ga takwas ko tara suna maganan a janye ne. To labor za su yi waye bore.
A yanzu dai yi manya wadata musamman ma a nan cikin Abuja kan naira 87. Gabanin fara aiki da sabon farashin naira 85 ranar 1 ga watan 1 shekara ta 2016. Da tabbas sai dai gidajen man gwamnati da ake kira Mega Stations ko NNPC, inda sauran gidajen 'yan kasuwa kuwa sai dai a ce kasuwar ta yi halinta. Nasiru Adamali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla, mun gode Nasiru Adamu. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan batun cire wannan tallafin na man fetur wanda ake cece ku ce akai, kuma daddadai gashi kuma za a rage farashin man fetur. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku, amma kafin nan ku shakata da wannan wakar.
Masozoa office koye office, masozoa gona koye gona, lebura kan hanya koye aiki aya uko wane gumi na yake ci.
Kaya ya ragumi na nake ci.
Idan dai kaga mutum bi sa mota, kana ga sutura kyakkyawa yana yin yanga na yin toko, na tabbata gumi na yake ci.
Kaya ya ragumi na nake ci.
Sai an sha wuya kan sha shau ya akan sha dadi kayan ya ragumi na nake ci,
kayan ya ragumi na nake.
Kama da zamanin na kawayen mu a kalnike yawuna, yanzan hanna haudoki na haukeke ina bin sababur, yanzan gani akan motoci na tabbata gumi na nake ci.
Kayan ya ragumi na nake ci.
Kuma kowa ya mike dangi ku tattale ku neme na ka.
ta alhaji dan kadnawa yau ya zo le ga ya zauna amma hakkin shi ya zo ne ma kai yanya ragumi na nake ce
kai yanya ragumi na nake ce
ani ma do do gumi na nake ce
kai yanya ragumi na nake ce
gama wan suna opil sun zanna kan table sun kama rubutu wannan shi ma gumi ne yake ce
kai yanya ragumi na nake ce
na ga manobi ya tabi gona sare haki da garan ici shi ma wannan gumi ne yake ce
kai yanya ragumi na nake ce
tuna da direba ma tukin mota mota Allah ta mata kaya ya hau ya tada ya tuka ya ruga ba dan direba rana shi ma wannan gumi ne yake ce
kai yanya ragumi na nake ce
ji ma su tire da na ta tire Suleka nangum, suleka nangum Shima wa nangumi na yekeche
Kaya ya ragumi na nekeche
Idanka ka mutinya na zanna Tap, kumaya ina iya zanna Haya banka fala anikaba Ye fila fila ya zauna Shima wa nangumi na yekeche
Kaya ya ragumi na nekeche
Yaro neme kutika jida diyo kowa nekumi na yekeche kaje dani au ya ragu min mu muke ce
kaya ya ragu ni na nake ci
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi zanna na ta sabuwar lambar 202 205 2655
To masu sauraro kamar yadda kuka ji dazu yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan batun cire tallafin man fetur wanda ake cece ku ce akan shi sai kuma gashi an ce za a rage farashin man fetur mun samu kira na farko daga jihar Kaduna Salamu alaikum na Kaduna ko kana jin mu? Malami na Kaduna ko yana nan? To ga dukan alamu malami na Kaduna layin shi ya goce dan ba ma jin shi kwata kwata. To masu sauraro kamar da yadda kuka ji. Wa alaikum assalam malami ne na Kaduna?
A'a wannan malami ne daga Jalingo Taraba State.
To wa muka kamo yau a layin namu daga Jalingo?
Mun kama Abubakar.
To malam Abubakar me zaka ce game da batun yau?
Eh kuma da batun yau wannan tallafi da aka janye mun yi murna da shi mun yi farin ciki. Eh domin abun da ma ci mana tuwa ƙwarya. Akasari zaka sabu jama'a mu muna kuka akan mai abinda talaka yake wahala a kai wallahi mu mun yi murna mun yi fata hello
muna jin ka malam Abubakar
yawa mun yi murna mun yi fata cike da game da cire tallafin wannan domin mu talakawa mu za mu ji dadi za mu shiga gidan mai musamman mai a sauke kamar yadda aka cire tallafin mai na diesel din nan kinga kowane gidan mai akwai shi amma na fetur sai zama to muna wahala kowane lokaci akan lafi.
To malam Abubakar kenan daga Jalingo mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Yobe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Ina magana da Yalawar daga nan garin Gasamu a karamar hukumar Jakusko daga jihar Yobe.
To me zaka ce game da wannan batun na yau?
Wannan batu da mu na yau ai muna farin ciki da cire tallafin nan inda har zai ba mu gudunmawa mu samu ci gaba da saukin harkokin rayuwar mu ubangiji Allah ya taimaka a cire harkan a cire wannan tallafin ba lafi ai za mu ci gaban an cire.
To malam Yalawa mun gode da wannan ra'ayin naka. Masu sauraro har yanzu muna da sauran lokaci sai ku kira mu ku bayyana mana ra'ayinku mun samu kira daga Borno.
Yawwa, salamu alaikum.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Maiduguri ne, Alhaji Bukar ne.
To, Alhaji Bukar, me za ka ce game da wannan batun cire tallafin man fetur ɗin da ake cice kuce a kan shi?
Wanda cire da daman masu basa sa cire da dukkan baran da ne, gana cire mana wani talafin mu gidaje. Duk wanda wasu suna cewa ba sa cire yin zuwan kasa ne a general. Kuma in sha Allah ba za su samu nasara ba.
Na'am, to Malam Abubakar daga Borno, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je jihar Adamawa. Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Yusuf Abubakar daga
Borno. To Malam Abubakar, yau dai kan mun ci sa'a samu Abubakar. Abubakar suna kira mu. Me zaka ce game da wannan batun da muke tattaunawa a kai?
To wannan batun da gaskiya musamman kamar shi shugaban kasa nan Buhari, muna ga duk wani abun da yayi ba zai mana abin da zai ce ba. Kun aka dauke wannan tallafi, muna ga lalle da alheri, domin musamman masu gidan mai wannan tallafin nan da kwabuna suke kira Wadi by Air, to suna bibe ma kudin talakawa, kuma talakawa ba sa saboda kamar saboda haka ya takaice. Ni na murna da wannan sauke tallafi.
To Malam Abubakar daga Adamawa, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Oweri.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Oweri?
Kina magana ne daga Oweri.
To Malam Zakari, ka dan rage sautin rediyon ka dan mu ji ka sosai.
Eh, za a rage sautin rediyon.
Wato, me za ka ce game da wannan batun na yau?
Eh, batun da zan faɗa shi ne gaskiya wannan cutar da ake yi a gari na yayi daidai, saboda za a samu abubuwa wanda ci gaba kai.
Kamar waɗannan irin abubuwa kenan za a samu na ci gaba?
Eh, za a samu kuɗaɗen, za a samu zai shigo na rage tallafi da ake yi na cutar da ake yi, za a samu aikin, za a yi aikawa na talakawa da sauran abubuwa da na ci gaba na talakawa gaba ɗaya.
Na'am. To Malam Zakari daga Oweri, mun gode da wannan ra'ayi da ka bayyana mana.
Yawa, ni ma na gode. Ai, ina ce duka ina cikin kudin sai ce na ce ko tunda ko Allah zabe ni shi yasa na gaba daukar waya.
Allah sarki, to ayo ka ci sa'a kuma mun gode. To Malam Zakari kenan, mun gode. Yanzu kuma bari mu je jihar Kaduna. Assalamu alaikum malami na Kaduna, ko kana jin mu? To ga dukkan alama layin malami na Kaduna ya tsinke, amma muna da sauran lokaci, sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kuma abin da muke son mu ji shine me za ku ce game da cire wannan tallafin na man fetur. To mun samu kira kuma daga Jalingo.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Alhaji Sulaiman sa daga Jalingo, Taraba State.
To Alhaji, me zaka ce game da wannan batun na cire tallafin man fetur?
Zai goyi ba kore da kace, amma muna roƙo shugaba ya bai da hankali, to akwai bara gurbi kar su yi mana fitna.
Na'am.
Baka ya buɗa gurin ba wannan 100%.
To Malam Alhaji daga Jalingo, mun gode da ra'ayin da ka ba mu. Masu sauraro, har yanzu muna da sauran lokaci, ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu kuma mun samu wani kira daga Kaduna. Assalamu alaikum, da wa muke magana?
Wa alaikum salam, Muhammad Sani Mustafa ne daga karamar hukumar Lere.
To Malam Muhammad, me zaka ce game da wannan batun?
Eh, mu da mu wannan tallafi, ai mu mun goyi bayan shugaban kasa da cire wannan tallafi, saboda mutane kalilan ne suke amfana da shi.
Na'am.
Yawa, gara a cire amma yan kasa talakawa aiki da shi.
To Malam Muhammadu daga Lere, muna cewa mun gode da ra'ayinka, kuma annan muka kawo ƙarshen an sabwayoyinku, sai kuma gobban Allah kayan mu sake baku wata damai. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 3:54. Yau ba za mu samu damar kawo muku labaran wasanni ba, amma ga shirinmu na gaba.
Ga shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Hukumomin Vietnam sun kama suka tsare dan rajin kare haƙin Bill Adam, kuma mai shari'a ta kafar yanar gizo Win Van Die ranar 16 ga watan Disamba. Kama Win Van Die da hukumomin Vietnam suka yi akan zargin yada propaganda dangane da kasar a ƙarƙashin dokar kasar ta 88 ya damu Amurka matuƙa. Akan irin wannan zargin ne aka yi masa daurin shekaru 4 a shekarar 2007. Yanzu idan an same shi da laifi yana iya fuskantar daurin shekaru 3-20. Shi da Mr. D yakan rubuta sharhi ta yanar gizo ma Radion Yancin Asia ko RFA. A wata fira da yayi da Radion RFA din, ya bayyana irin barazanar da hukumomin Vietnam suka dinga yi masa tare da ma'aikatan gidan talabijin na Iwantam, gidan talabijin mai zaman kansa ta kafar yanar gizo tun lokacin da aka kafa shi watan Agustan bara. Bugu da ƙari, Misade ya ƙara da cewa ƴan sanda a lardin Nian sun kai masa farmaki ranar 6 ga watan Disamba, bayan da ya shirya wani taro da ya jibanci kare haƙin bil'adama. Amurka tana kira ga Vietnam ta tabbatar cewa dokokinta da matakan da take ɗauka ba su ci karo da nauyin da ke kanta ba na ƙasa da ƙasa. Muna kiran gwamnatin Vietnam ta sako duk fursunonin da aka ɗaure saboda ra'ayoyinsu ba tare da wasu sharuɗa ba, ta kuma ƙyale 'yan ƙasar Vietnam su bayyana ra'ayoyinsu na siyasa ba tare da wata fargaba ko tsangwama ba, in ji John Kirby, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Sharhi murai Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
To an bude rumfunan zabe a yau Laraba a kasar Afirka ta Tsakiya da nufin fara zaben nan, ko kuma aka fara ma wanda aka dade ana jiran sa, wanda zai zama ƙarshen fadace-fadacen Kirista da Musulmin kasar kamar yadda wasu suke tsammani, wanda fadan ya faro tun daga shekaru 3 da suka wuce tun bayan yin juyin mulki a shekara ta 2013. An dai samar da tsauraran matakan tsaro a zaben na shugaban kasa da ƴan majalisu, wanda aka ƙara jin lokacin sa daga ranar Lahadin da ta gabata zuwa yau Laraba da yinsa don magance matsalolin da ka iya tasowa. Kungiyar kasashen Afirka ta yi barazanar cewa za ta kakaba takunkumi ga kasar Burundi, matukar bangarorin siyasar kasar suka kasa cimma damar zama teburin shawara domin samun zaman lafiya, wanda ake fatan kai ya dore a rikicin da ake ta yi a kasar. Cibiyar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane 'yan gudun hijira miliyan 1 ne suka kwarara zuwa tarayyar Turai a farkon shekarar 2015 zuwa yanzu da take karewa. Jami'an sojin Iraki sun ce mayakan ƙasa na taimakawa daga kabilar nan masu bin Sunni.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara da ya taya na gabatar da shirin, da Mr. Caleb da ya hada shirin da bada umarni, da engineer mu Mr. Dan Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.